أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايغاك إنقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مونا ساكي سادواء وانا مسلاتي نألة محمد إنجيمي نانان جهر برنو لتغرمي دقري a wannan yammaci na ranar talata 10 ga watan Ramadan, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, yanin da yazo daidai da 9 ga watan 9 shekara ta miladiya ta 2008, a inda muke cikin tafsirin alqur'ani mai girma. Yau kuma za mu shiga tafsirin suratul Hud bayan mun gama tafsirin suratul Yunus alayhi wassalam. Kafin mu shiga ayoyin da zamu karanta mu fassara a wannan zama, zamu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu. Wani yake cewa ya halatta mutum ya yi sallah a masallacin da aka gina shi dab da katangar makabarta. Babu shakka musulunci ya hana gina masallaci a cikin makabarta, ya hana yin sallah a cikin makabarta, ya hana a fuskanci kabari a yi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tusallu ila alquburi wa la tusallu alaiha, la tusallu ila alquburi wa la tusallu alaiha wa la tajlisu alaiha. Hadith Muslim na Abu Marsad al-Ghanawi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku yi sallah zuwa ga kabar ga kabari ko akan kabari ko kuma ku zauna akan kabari. Manzo Allah ya hana yin sallah ana kallon kabari, wato a sashi a alqibla. Haka nan ya hana a yi sallah akan sa, haka nan ya hana a zauna akan sa. Annabi ya hana ittikazul masajidil qubur, amma yadda masallatai a makabarta masallaci. To idan ya kasance wannan makabarta din tana ga alqibla ce aka sa ta, to wannan bai dace ba. Wato idan ya zama da kaburbura, wato a alqiblan masallacin ne, wannan bai dace a yi sallah a ciki ba. Amma idan a hagu ko dama ko abin nan suke. Sannan abu na biyu, su da suka gina, wanda suka gina masallacin, da wace niyya suka gina masallacin, sun gina masallacin ne dan kaburburan, wato ana jin akwai wasu waliyai ne a gurin shi yasa aka yi musu masallacin, ko ku a'a kabar makabarta ce ta zo ta iske masallacin, ko kuma dai kawai sun gina shi ba tare da wata manufa ba. To idan ya kasance ba tare da wata manufa suka gina masallacin ba, kuma sannan baya kallon makabartar, wato a gefe yake wannan babu komai za a iya sallah. Amma idan sun gina masallacin saboda wasu kaburbura da suke gurin, to wannan ba bai halatta a yi sallah a cikin sa ba. Wannan kuma ya ce shi birkila ne musulmi, shin ya halatta in an kira shi ginin coci ya je ya gina? Bai halatta musulmi ya taimaka wajen gina coci ba, sawa'un birkila ne ko lebura ne, ko ma wani irin aiki yake yi, aikin ruwa yake yi ko aikin wuta yake yi, bai halatta ya ba da gudunmawarsa ba wajen a gina coci da shi. Wannan haramun ne. Allah ya hana ta'awun, taimakon juna a kan abin da yake saban Allah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah cewa yi ku taimaki junanku a kan albirri wa taqwa, abin da yake alkhairi ne, tsoron Allah ne. Kada ku taimaka wa junanku a kan abin da yake al-ismi wal udwan, wato saba wa Allah ne, a shishigi ne da wuce gona da ilimi. Babu shakka coci-coci saba wa Allah ake a ciki, domin shirka ake a ciki. Bai kamata a ce musulmi ya ba da ƙwarewarsa ta gini ba, ko kuma ta wani aiki da ya ƙware a kansa wajen ainihin gina coci wannan bai halatta ba. Shi kuma wanda yana tambaya ne akan fitar maniyyi yana karya azumi, maniyyi baya karya azumi a bisa magana mafi inganci, fitar maniyyi baya karya azumi, domin duk abin da ya kullu da nassin shari'a babu kuma abin da zai warware shi sai nassin shari'a. Wanda ita ce ka'ida, duk abin da shari'a ta kulla to kuma in ba ita ba babu wani abin da zai ce kuma ya warware wannan abu, babu nassin da ya nuna cewa ba zai yana warware azumi. Saboda haka babu fadar cewa a mazi yana cikin al-mufdirat. Wanda kuma yace ya sa kudin sa a account 20,000 to daga baya suka zama 30,000 sai ya dauki 20,000 din sa 10,000 kuma ya sadaka da ita, to yaya babu komai. Kuma ma haka yawan jabe yi idan kudi na ruwa na riba suka karo akan kudin uwar kudin ka, to kai wani aiki da suna alkhairi, wato kai musabban ma ayyukan da kowa da kowa zai amfana. Wannan abinda malamai suke fatawa da shi kenan. Shin wanda bai yi wankan juma'a ba ba shi da juma'a? A'a, wankan juma'a dai wajibi ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi muttafaq alaihi, muslimul juma'ati wajibun ala kulli muhtalif, wajibi ne ga kowane balagagge wankan juma'a in zai tafi. Amma kuma ba sharadi bane na ingancin juma'a, shi ma shi zaman kansa yake. Idan kayi abin da annabi ya yi umarni da shi, don haka kana da ladan wanda ya zo wannan umarni, in ka saba kana da laifin wanda ya saba wannan umarni. Amma kuma wannan bai da ta'alluki da ingancin juma'ar ka ko rashin ingancin ka. Don haka juma'ar ka tayi ko da baka yi wanka ba, daidai kuma laifin rashin yin wankan naka kuma yana karkace ka tuba. Wannan kuma yace mutum ne ya fitar da zakka ya bawa masu rabawa, shikenan sai kowa aka dubi daidai yawan albashin da yake dauka aka bashi zakkar a haka, wato aka yi ha babba ha karami. To yaya wannan rabon? Dai to masu raba zakka shi ta zakka ba a ce in an tashi rabawa ba a raba ta daidai wa daidai, musulunci bai sa wannan sharadin ba. Gashi nan dai a raba a bawa kowa, kuma watakila su masu rabon za su dubi bukatar wanda suke bawa din ne. Wani ya fi wani bukata, wani gidansa ya fi girma, don haka waɗanda suke ci a ƙarƙashinsa sun fi yawa, kaga dole ne shi a yi masa haɓar ba. Wani kuma ba su da watakila daga shi sai matarsa sai ‘ya’yansa biyu, to kaga shi kuma wannan dan an masa haƙarami ba wani abu. Don haka ba wai sharaɗi ba ne sai an yi rabo daidai. Wannan kuma ya ce wai hadisin da ya ce al-muqalli da ladina lahu sahihi ne ko ba sahihi ba ne? Wannan ba hadisi ba ne, bai zama hadisi ba, bai zai zama sahihi ko ba sahihi ba, ai kada sai ya zama wannan larabcin ka ne. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Bismillahir Rahmanir Rahim. Za mu shiga suratul Hud alayhi salam. Bismillah mana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ومنزلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير.
لا ألا مدعوك كن سريكي yake cewa bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat lil ladun hakimin khabir. Wannan sura sunanta kenan suratul Hud. Duk masahif kusan haka ake rubuta suratul Hud, haka nan alittafan tafsiri sunanta kenan, haka nan alittafan sunna da tafsirin hadisi sunanta kenan suratul Hud. aka ba a santa da wani suna ba in ba wannan sunan ba. Kuma kiranta da wannan suna ya zo a cikin hadisi wanda Imam Tirmidhi da wani sa suka rawaito, hadisin Abdullahi dan Abbas daga Abu Bakar Allah ya kara masa yarda, yake cewa ya Rasulullah qad shibta قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. لأن أبو بكر يكي شايا ما أيكين الله كاي في الفرع شيني سيكي شي مسا سورة هود شي تسال في الفرع دا إتدى سورة الواقعة دا سورة المرسلات دا عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. Kuna tunawa waɗannan surori gaba ɗaya akwai maganar ranar kiyama a ciki, ce to waɗannan surori su suka sa na furfura. Wannan hadisi ya zo a littattafai da dama kuma yana da hanyoyi birjik. Idan mutum ya ɗauki littafin Kitabul Ilm na Daraqutni zai ga hanyoyinsa ba adadi, don ni dai ba zan iya faɗar adadin hanyoyin wannan hadisi ba. Wanda amma manya-manyan malamai irin su Abu Hatim, irin su Shidaraqutni, irin su Abu Zur'at Razi, manya-manyan malaman hadisi suna masa hukunci da cewa hadisi ne mursal, wato hadisi ne mursal. In an ce hadisi mursal, kamar a ce hadisin bai inganta ba. Wannan manya-manyan malamai na farko abinda suke hukuntawa hadisi kenan. لا تنا أبو حاتم أبو زرعة دا الدار قطني دا وصل دا تكيما لمينا تكذو بايا أبين دا تكيشي وعيتينا وصل دا تكيما لمينا هديثي دا تكذو دا باي بايا ثم أينهم إنغان تهديثا لك على شانس شين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أتكنا سلسلة صحيحة أصف لنت نديو يا إنغان تهديثا. Amma abinda manyan malami suka ce hadisin mursal, to kaga a cikin wannan hadisi an kira ta da suratul Hud. Annabi ya kira ta da suratul Hud, yace shayyabatni Hud. Malami suka ce an kira ta da suratul Hud saboda sunan Annabi Hud ya maimaitu a cikin ta har sau biyar. San kuma a cikin ta ne aka ba mu kissar Annabi Hud, aka tsawaita kissar sama da ko'ina. Isar Annabi Hud ta zo isharar zuwa gare ta, ta zo a wasu surori amma ba a yi bayanin ta daki-daki dalla-dalla ba kamar yadda aka yi bayanin ta a cikin wannan sura. Sannan wasu suka ce an faɗe ta da wannan suna dan a bambance ta da sauran wasu surori da suka fara da irin abin da ta fara da shi Alif Lam Ra, kamar yadda aka kirawo suratu Yunus da wannan suna suratu Yunus dan ita ma ta fara da Alif Lam Ra. To maimakon a dinga kiransu surat Alif Lam Ra sai su haɗe maka ka rasa wacce daga cikinsu, sai kowace aka dubi wani abu a cikinta da ya fi fice sai aka dangana ta da shi. Don haka aka dangana wannan sura da Annabi Hud alaihi salam, saboda kissarsa a cikin wannan sura ta fi faɗi sama da kowace sura, sannan kuma sunansa ya maimaitu a cikin har sau biyar. A gurin ɗaukacin malamai wannan sura ce makkiya, duka ayoyinta makkiya ne, wato gaba ɗayanta an saukar da ita a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwarsa a Makka. Amma akwai riwaya daga Abdullahi dan Abbas da Qatada waɗanda suke cewa dukkan sura din makkiya ce in banda aya guda ɗaya, ayar da take cewa aqimus salata tarafayn nahari wa zulufan min al-layl innal hasanati yudhhibna sayyi'at zalika dhikra lis-sakirin. Suka yi togaciyar wannan aya cewa wannan aya ce ta Madina, aka sa ta cikin wannan sura din. Akwai Ibn Atiyah mai tafsirin al-Muharrar fi tafsir, shi yana cewa ayoyin uku ma daga ciki gaba ɗaya ayoyi ne madaniya, wato a rayuwar Annabi ta Madina aka saukar da su. Daga ciki akwai ita wannan aya, aya ta 114, sai kuma aya ta 12 fa la'annaka tarikum ba'da ma yuha ilayka wa dha'iqun bihi sadruk, yace wannan ma makkiya ce. Sannan kuma aya ta 17 ina tsammani afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu musa imama wa rahma, azuwa karshen aya yace waɗannan ayoyi gaba ɗaya guda uku madaniya ne, saboda haka a gurinsa surar gaba ɗaya makkiya ce in banda waɗannan ayoyi guda uku. amma magana mafi inganci ita ce maganar jamahir, maganar jumhurin malamai, cewa duka ayoyin wannan sura din makkiya ne, kuma su kansu waɗannan ayoyin da aka ware aka ce madaniya ne, idan aka dubi siyakin su da inda suka zo da inda Ubangiji ya saka su, zamu ga cewa lalle dukkanin su makkiya ne, babu abin da zai hana su zama ayoyi ne makkiya. Wannan sura ta sauka bayan suratu Yunus, kamar yadda take a tartibin mushaf haka nan a tartibin nuzul, bayan saukar da suratu Yunus suratu Hud ta sauka, kuma kamar yadda muka ce suratu Yunus kuma ta sauka bayan suratul Isra, kaga suratul Isra sai suratu Yunus sai suratu Hud, ta sauka gabanin suratu Yusuf. Saboda haka a tartibin sauka zamu ga ita ce ta 52, a tartibin sauka ita ce ta 52, a tartibin mushafa ta nawa ce? Sura ta 11, amma a tartibin sauka ita ce sura ta 52. Adadin ayoyinta kamar yadda yake a mushaf a hannunmu ayoyinta 52 ne, afwan ayoyinta 122, ayoyinta 122. Wannan shi ne lissafin mutanen Kufa, shi ne lissafin mutanen Basra, amma a lissafin mutanen afwan ayoyinta 123, na ce da biyu ko? Ayoyinta 123 a lissafin mutanen Basra da lissafin mutanen Kufa, amma a lissafin mutanen Sham da kuma al-Addul Madani al-Awwal, lissafin mutanen Madina na farko, ayoyinta 122. A lissafin mutanen Madina na biyu da kuma lissafin mutanen Sham ayoyinta 121. Amma abinda yake tabbaci a mushaf a gabanmu shi ne ayoyinta 123, wannan shi ne lissafin mutanen Basra da mutanen Kufa. Galibi abinda yake wakana a cikin Addul Ayy na mushaf da muke karantawa za mu ga yana tafiya ne da lissafin mutanen Basra da mutanen Kufa. Idan muka ji lokacin da wannan sura ta sauka, za mu ga cewa ta sauka ne a wani lokaci daga cikin lokuta masu ya tsanani ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da da'awarsa a Makka, domin kamar yadda muka ce ta sauka bayan saukar suratu Yunus, Yunus kuma ta sauka bayan saukar suratu Isra, ashe kaga kenan bayan Isra'i kenan wannan sura ta sauka, bayan Allah ya yi Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Saboda haka kafin wannan sura ta sauka, Abu Talib ya rasu, matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta farko Khadija ummul mu'minin ta rasu. Saboda haka rashin kunyar mushrikan Quraishawa ta karu, domin ganin cewa yanzu Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama babu bai tare da wanda zai tsaya masa yana kare shi daga irin hauka da ainihin barazana ta Quraishawa ta mushrikai, domin Abu Talib shi ne wanda ya kasance na kusa da shi, wanda kuma ya tsaya duk wanda ya yi kurarin zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu shi yake hanawa. To wannan dattijan ya mutu, Khadija ummul mu'minin da take kwantar da hankalin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gida, idan wani abu ya same shi a waje in ya dawo gida ta rarrace shi ta kwantar masa da hankali ita ma ta rasu. Gashi kuma an yi Isra'i da shi, wani abu mai ban mamaki ya faru, ya zo kuma ya sanar izgili ya kuma karu. Saboda haka a wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin tararrabi mai tsanani, mai wahala kwarai da gaske, in ya fita waje ba daɗi, har ma ta kai wasu suna yin ridda, komai ya tsaya cik, babu mai shiga musulunci a Makka, a wajen ma Makka babu mai shiga, da'awa ta tsaya ta daskare guri guda ba ta ci gaba, su kuma kafirai izgilin su ya karu sama da yadda yake a da. Saboda haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya samu kansa cikin mawuyacin hali kwarai kwarai da gaske. Wannan sura ta zo ta same shi cikin wannan yanayi ne, kafin Allah madaukakin sarki ya yi masa budi da shi da waɗanda suke tare da shi ɗan tsirari, a zo a yi bai'atul aqdatul ula, mutanen Madina al-Khazraj su zo su karbi da a wasa, wanda daga baya kuma aka yi al-bai'atul aqdatul thaniya, wanda suka zo al-Aws wal Khazraj gaba ɗaya. To a irin wannan jawi ne wannan sura ta sauka, saboda haka kaga ashe surar ta sauka domin ta zama lallashi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da yake samu. Ka gaya masa cewa duk annabawa da Allah ya aiko gabaninsa haka suka fuskanta, ba shi ne farau ba, su ma haka suka gani. Don haka surar ta zo ta bada kissar gwagwarmaya ta aqida ta musulunci. Aqida ta musulunci tun kafuwar tarihi ta sha gwagwarmaya, an sha ainihin tirjiya game da ita, an sha wahala game da ita. Aka ɗauko tarihin ta tun da kan Annabi Nuhu alaihi salam, manzo na farko, har zuwa kan shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Aka kuma nuna masa cewa kuma wannan gwagwarmaya da aqida ta sha saboda tabbatar da wata ka'ida ce guda ɗaya, tabbatar da wata magana guda ɗaya, cewa a bauta wa Allah shi kadai, kada a haɗa wani da shi. Wanda ita ce abinda wannan aqida ta dasu a kan, shi ne tushen sirken wannan aqida ɗin, a bauta wa Allah, kada a haɗa kowa da shi. Sannan kuma manzanni su ne madogara wajen karɓar wannan aqida, wajen hujja akan wannan aqida. Manzanni suke bayar da darasi akan wannan aqida, a gurinsu ake karɓar aqida ɗin. Sannan kuma a cusawa mutane aqidar cewa wannan rayuwa ta duniya gaba ɗaya gida ne na jarraba, ba gida ne na sakamako ba, gida ne na jarraba, sakamako yana lahira. Saboda haka asasin wannan jarraba kuma shi ne zaɓi da Allah ya ba wa ɗan adam, ya nuna masa gaskiya, ya kuma nuna masa ƙarya, sannan kuma ya hore masa dama, ya ba shi zaɓi na ya zaɓi ƙarya ko gaskiya. Saboda haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zo tare da littafi wanda uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya zo da wannan littafi, shi ma kuma ya zo da irin abinda sauran annabawa suka zo da shi, Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Abinda shi ma ya zo da shi kenan. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama da awansa ba bid'a bace a cikin garin Makka, ba bid'a bace a duniya. Don haka bai zo da wani abu sabo ba. Ma kunta bid'a min ar-rusuli, ba kai ne faro a cikin manzanni ba. Akwai manzanni, kafila ta manzanni, tawaga ta manzanni da dama da ta riga ka. Saboda haka Annabi Nuhu ya riga ka, Annabi Hud ya riga ka, Annabi Salihu, Annabi Shu'aibu, Musa da sauransu duk sun riga ka, sun faɗi irin abin da ka faɗa, Allah ta'budu illallah, kada ku bauta wa kowa sai Allah. Saboda haka surar take nuna mana irin yadda manzanni da gwagwarmaya da suka sha, da kuma yadda suka fuskanci dukkan wani kalubale da ƙaryatawa da izgili da barazana da cutarwa da ake musu, suka fuskanci wannan da haƙuri da kyakkyawan gamsuwa da kai, wato suna da kyakkyawan confidence, da haka suka fuskanci waɗannan abubuwa tare da yaƙini cewa gaskiya tana tare da su, kuma Allah maɗaukakin sarki zai taimaka musu, nasarar Ubangiji tana tafe babu ko shakka. Surar take gaya mana irin wannan mataki na manzannin Allah da suka ɗauka a lokacin da suka gamu da abin da suka gamu da shi daga abokan gaba, daga magabta game da wannan aqida. Sannan da ƙarshe surar take wato yin ta'kibi, wato ta'liqi a bayan kissoshin waɗannan annabawa, ta'liqin da yake wajjaha Annabi sallallahu alaihi wasallam fuskantar da shi zuwa ga yayi la'akari da abin da yake cikin waɗannan kissoshi. Sannan kuma ake lallashinsa da kwantar masa da hankali da cewa abin da ya same shi ya sami ɗan uwansa manzanni gabaninsa, amma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu, ya ba su nasara. Ƙarshen kissar Annabi Nuhu, Allah yake cewa tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Allah yake gaya masa, yake cewa a ƙarshen kissar Annabi Nuhu, tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilayk, wannan yana daga cikin labarurruka na gaibi da muke baka, da muke sanar da kai abinda da baka sani ba. Ma kunta ta'lamuha, kai baka san wannan kissar ba. Wala qaumuka, mutanen ka ma baka sani ba min qabli hadha kafin saukar alqur'ani. Don haka fasbir, sai kai haƙuri, abinda yake samun ka kai ya dame ka, kai ya haƙuri. Innal aqibata lil muttaqin, ƙarshen al'amari yana ga masu tsoron Allah. Bayan an gama ba da kissoshi gaba ɗaya, kissar kuma sai kuma Ubangiji ya yi dogon ta'liqi a ƙarshen kissa ɗin, tun daga kan aya ta 100, faɗar Allah zalika min anba'il qura naqussuhu alayk minha qa'imun wa hasid. Tun daga kan wannan har zuwa ƙarshen ayar kuma ta'liqi ne da jan hankali ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, abinda yake zama darasi ga duk ainihin mai da'awa ya sani cewa dukkan wanda ya kama wannan tafarkin ga irin abin da zai iya samun sa na kalubale da tirjiyar wasu da kuma izgili, amma dai ƙarshen al'amari nasara tana kasancewa tare da mai gaskiya ne wanda kuma yake makareci daga ƙarshe shi yake jin kunya domin shi ne yake asarar a tafiyar gaba daya. To wannan shi ne a dunkule abinda surar take ɗauke da shi kuma take karantarwa. Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mana surar da alif lam ra, waɗannan huruf ne da malamai suke kiransu al-hurufu muqatta'a, alifun lamun ra'u, wato ana kiransu da sunayensu ne, shi yasa ake kiransu al-hurufu muqatta'a, ba za ka ce allar ba, sai dai alif lamun ra'u kamar kana spelling, shi yasa ake kiransu al-muqatta'a. Malamai da dama sun yi magana akan menene ma'anar waɗannan harufan. Kowa ya faɗi abinda Allah maɗaukacin sarki ya kinsa masa na fahimta. Kusan akwai maganganu game da ma'anar waɗannan ayoyin waɗannan haruffan, magana ta kusa 30 ko ma ta fi 30 da mutum ya duba al-itiqad fi ulumul Qur'an na Suyuti ya kawo irin su da dama. Daga ciki wasu su ce ai su waɗannan haruffa Ubangiji shi ya barwa kansa sani, Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika. Wasu abinda kawai suke cewa kenan yana daga cikin al-mutashabihat. Wasu kuma su ce a'a waɗannan haruffan sunayen surorin ne, wato sunan suran ne alif lam ra, ba ka laƙabinta ne wannan. Wasu kuma su ce a'a sunayen Allah ne, wasu su ce a'a rantsuwa ce Ubangiji ya yi, wannan kuma sunayensa ne ya rantse da su. To kowa da abinda yake faɗa. Wasu kuma su ce a'a mabuɗi ne na sunayen Allah, kamar alif lam mim, alif din nan mabuɗi ne na sunan Allah Allahu, lam din nan mabuɗi ne na sunan Allah Latifu, mim din nan mabuɗi ne na sunan Allah Majidu. Kowa da abin da yake faɗa. Wasu kuma suka ce a'a waɗannan haruffa da ake faɗa a cikin a farkon surori Ubangiji yana faɗar su ne don ya nuna al-Qur'ani gagara ba daune, gagara koye ne, kamar yana gaya musu cewa al-Qur'anin da Allah ya saukar kuke rigima kuke gaddama a kansa ya sauka ne da haruffan da kuke magana da su, alif lam mim, alif lam ra, ha mim da sauransu. Waɗannan huruful hijaiya da kuke magana da su, da su ne al-Qur'ani ya sauka, ba da wasu haruffa daban ba, ba da yaran aljanu ba, da yaran ku Larabawa ko Qurayshawa ya sauka. In har kuna gaddama cewa daga Allah yake, to ai sai ku kawo kwatankwacinsa, tunda ku ma dai da wannan haruffan kuke magana ba da wasu haruffa ba, saka ku kawo kamar al-Qur'ani. Wasu malamai suka rinjayar da wannan magana, suka ce wannan ita ce tafi rinjaye, da dama daga cikin al-muhaqqiquna suna kan wannan ra'ayi, kamar yadda Razi ya kawo wannan cewa shi ne ra'ayin al-mubarrij, wani malamin luga. Qurtubi ya kawo shi daga al-Farra da Qutrub, duk malamai ne na luga. Sannan shi kansa Zamakhshari ya goyi bayan wannan, kuma ya kawo hujjojin da za su ƙarfafa abin da ya goyi baya. Ibn Kathir a tafsirinsa yake cewa wa ilayhi zahaba al-shaykh al-imam al-allama Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, yace bisa wannan ra'ayi na ƙarshe Ibn Taymiyyah yake kai, yace haka nan wa shaykhuna al-hafiz al-mujtahid Abu al-Hajjaj al-Dilli, malaminmu hafizin nan mujtahidi a kansa yake shine Abu al-Hajjaj al-Misri da littafin Tahdhib al-Kamal. Ibn Kathir yace duk a kansa suke, kuma yace shine ya gaya wa ma Ibn Taymiyyah akan wannan yake. Haka nan zamu ga daga cikin fitattun malaman tafsiri na wannan karnin ko na wannan zamanin, Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti shi ma wannan ya taimakawa, a wannan ya goyi baya cewa waɗannan haruffa Allah maɗaukakin sarki ya buɗe waɗannan surori da su domin su zama bayani ne ga cewa al-Qur'ani mu'jiza ce, al-Qur'ani gagara koye ne, babu wanda zai kawo kwatankwacinsa. Yace kuma istiqra'in al-Qur'ani abinda yake nunawa kenan, da duk wanda ya bi inda waɗannan ayoyi abin nan, wanda ya bi inda surorin da suka buɗe da waɗannan haruffa, inda za ka bi su ɗaya bayan ɗaya za ka ga duk sanda aka kawo su, to sai kuma an zo da magana al-Qur'ani a bayansu, wanda zai nuna maka cewa dan a yi ishara ne zuwa ga ijazul Qur'an yasa aka kawo su. Yace wannan magana ita ce maganar da babu shakka ko shakka a cikinta, idan ka dauki alif lam mim suratul baqara alif lam mim ya kace zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin in ka zo surat ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ya kace nazzala alayka al kitaba bil haqq in ka zo farqan suratul a'raf alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min in ka zo farqan surat yunus da muka gama karatunta alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim hakanan wannan sura alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir suratu ainihin suratu alif lam ra tilka surat yusuf alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun hakanan har kaje karshen sura wacce ita ce aka bude ta da irin wannan hurufin muqatta'a din yace suratu qaf qaf wal qur'an al majid saboda haka zamu ga dukkan waɗannan surori ubangiji yana kawo maganar alqur'ani ne a bayan su wannan istiqra'i shi yake nuna cewa wannan ra'ayi na ƙarshe shine mafi inganci cikin ra'ayoyin malamai da suka faɗa domin istiqra'i shine bin abubuwa keke da keke dalla ka gan gaba ɗaya sun yi kama da juna ba tare da bambanci ba wannan shi ake kira istiqra'i don haka samu al-istiqra'u tam wanda ya bi dukkanin surorin da suka bude da waɗannan harufa a cikin alqur'ani har ya kai ga wannan natija to ya samu ƙarfin dalili domin al-istiqra yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake dalili da su ake hujja da su a cikin wannan shari'a din Allah madaukakin sarki ya ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu wannan wani littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa kitabun zai iya zama khabar ne mubtada'in mahdhuf ai hadha kitabun uhkimat ayatuhu wasu kace alif lam ra din shi kansa mubtada ne kitabun uhkimat ayatuhu khabar wasu kace a kitabun mubtada ne duk da nakira ne lakin sawaga al-ibtida'a bin nakira huna sawaga al-ibtida'a bin nakira kaunaha mawsufa idan nakira an tazo da sifa to yana ta iya zama mubtada sauraka kitabun uhkimat ayatuhu sifatin saboda nakira ce mausufa sai zama milladul hakimin khabir shine khabar wala kitabun uhkimat ayatuhu wani littafi ne wannan wanda aka kyautata ayoyinsa milladul hakimin thumma fussilat sannan kuma aka yi bayanin ta daki an kyautata ayoyin alqur'ani ta hanyar bayanin abinda alqur'ani ya kunsa cikin lafazi mai hikima cikin kalmomi masu hikima salo mai ban kai kaga wannan ihkam kenan ihkamu alfazihi wa jumalihi wa ta'abirihi ubangiji ya kyautata jumlolinsa da lafazzansa da kalmominsa kowace kalma idan ka duba zaka ga ta dace da gurin da aka yi amfani da ita babu wata kalma da zaka ji ta na sha zaka ji ta bara gurbi a inda aka saka kowace kalma ta dace ta zauna daren dadam a inda aka saka inda zaka zare ta sai ka ji wani bambara kai haka kaga uhkimat ayatu thumma fussilat sannan kuma aka yi bayanin hukunce a cikin ayoyin daki tun daga kan aqida har zuwa kan furu'a abin da ya shafi ibadoji da mu'amaloli da tsarin rayuwa saboda haka alqur'ani ne wanda yake ya kunshi komai da komai ta fuskar bina'in sa albina'ul lughawi ta fuskar harshe da yare da kalmomi da aka yi amfani da shi ya zama kitab ne muhkam hakanan ta fuskar abinda ya kunsa na tsara rayuwar dan adam ya zo da bayanai waɗanda suke daki ashe babu wani abinda yake rufa'ido a cikin alqur'ani babu abinda yake gagara fahimta sai dai in ba a so fahimta ba alqur'ani ubangiji ya yi bayanin sa daki me yasa ya zama bayanin sa ya zama daki saboda milladun hakimin khabir saboda ya zo ne daga wanda yake hakimin gwani mai hikima wanda yake gwani ne mai hikima ne saboda haka abinda zai zo da shi dole ya zama mai hikima abinda ya zo daga wajensa dole ya kasance mai hikima sannan khabir masani ne ya san duk abinda yake koye da nasarari don haka shi ne zai iya bayanin komai filla ashe kenan uhkimat ayatuhu saboda milladun hakimin ne fussilat ayatuhu saboda milladun khabirin ne saboda haka akwai al-lafu wal nashr abinda malami suke cewa al-lafu wal nashr malaman balaga fa milladun hakimin shi yasa ayoyinsa suka zama muhkama milladun abinda saboda milladul khabir shi yasa suka zama fussilat suka zama ayoyinsa mufassala abinda alqur'anin ya kunsa anna ta'budu illallah an din nan ko dai ta zama tafsiriya ce ko kuma a'a ta zama masdar ne maf'ulin lahu kamar yadda wasu malamai suke cewa fi mahalli nasbi maf'ulin lahu maf'ulin li ajlihi ce milla la ta'budu illallah ai abinda alqur'anin yake cewa domin wannan kalmar fussilat din ta kunshi ma'anar qauli shi yasa an din za ta zama tafsiriya a gurin wasu malamai domin dukkan tanda an ta zo wani abu ne ya kunshi ma'anar qauli ya gabace ta to ana fassara ta da cewa an ce tafsiriya idan kuma ba haka ba kamar yadda wasu suka ce an din nan wa ma dakhalat alayhi fi ta'wilil masdar sai ta zama mansuba ce على انها مفعول لاجله اذا لاجل الا تعبد الا الله قولي الا لا تعبد الا الله وبنجي ياي والقران irin wannan tsari ya fito da ayoyinsa cikin kyakkyawan salo kyakkyawan kama sannan kuma yayi bayanin su daki daki domin kada ku bauta wa wani ba Allah sai zaman li alla ta'budu illa Allah domin kada ku bauta wa wani ba Allah ba ko kuma ka ce fussilat ayatuhu an yi bayanin ayoyinsa daki-daki bayanin ya kunshi an la ta'budu illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah kaga kamar wannan ayar abinda take nuna mana cewa babbar hikima da take cikin alqur'ani babbar hikimar da ta sa aka saukar da alqur'ani shine kada a bauta wa Allah kada a bauta wa wani sai Allah a bauta wa Allah shi kadai kada a hada wani da shi cikin bauta wannan ita ce hikimar da ta sa Allah ya saukar da Qur'ani kuma ita ce babbar hikima kamar yadda Allah ya ce kul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fa hal antum muslimun kace ana yi min wahayi cewa abun bautar ku inna ma yuha ilayya kai abinda ake min wahayi da shi shine abun bautar ku shine abun bauta daya wani ya ce to ai ba wannan kawai aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi da shi ba ai an masa wahayin sallah an masa wahayin azumi an masa wahayin zakka an masa wahayin mu'amala tsakanin mutum da mutum ciniki da yadda za a tsara zamantakewa tsakanin wanda musulmi da wanda ba musulmi ba mata da miji kasuwanci duk Allah ya masa wahayin waɗannan abubuwa ya za a ce an yi masa wahayin kawai ya bautawa Allah shi kadai to an sa anan dalilin da yasa ubangiji ya yi hasrul wahyi a cikin ibadatillahi wahdahu la sharika lahu a cikin tauhidul ibada domin a nuna maka wannan shine al-aslul a'zamu shine asali shine tushe karkashin sa komai yake shiga ko menene ba zai samu gurbin zama ba ko menene na ibada ba zai samu gurbin zama ba sai akwai tauhidul ibada in babu tauhidul ibada duk abinda mutum zai yi duk yadda mutum ya kai ga kirki aikin banza yake yi wa qadimna ila ma amilu min amali فجعلناه هباء منثورا haka Allah madaukakin sarki yace to ashe kenan kaga tauhidi shine ya kunshi dukkan wani abin da bawa zai yi na ibada sai in akwai shi ne ibada ta za ta samu gurbin zama za ta samu gurbin zama idan babu shi to babu ko wani abu da zai yi na ibada ba zai samu karbuwa ba saboda haka zamu ga dukkanin annabawa abin da suka zo da shi kenan duk annabawa shari'a su gaba daya ta dunkule ne ta ture ta mulmule karkashin la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato kwabe dukkan wasu abubuwan da ake bautawa a zubar a jefar a yasar a dauki Allah madaukakin sarki a bauta masa shi kadai ba tare da abokin tarayya saboda haka dukkan abin da suke na al-awamir da annawahi suna shiga karkashin wannan sawa'un abin da ya shafi kauli ne ko fi'ili ne ayoyi da dama a cikin alqur'ani sun zo sun nuna wannan annabawa gaba daya abinda suka zo da shi shine tauhidul ibada wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut Allah madaukakin sarki yace ya aika ma kowace al'umma da manzo manzon nan abinda yake karantar da ita shine an i'budu allaha ku bauta wa Allah ku nisanci abinda ake bautawa ba Allah ba wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da muka aika gabaninka face mun masa wahayi wahayin nan abinda ya kunsa shine babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai don haka abautawa Allah shi kadai. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, ka tambayi dukkan manzannin da muka aika gabaninka, shin in banda Allah mai rahama akwai wasu alloli da muka sanya ana bauta musu? Babu. Saboda haka duk gaba daya annabawa sun zo da tauhidul ibada ne, akan wannan ne akai ta gogurme duk da ake yi. Saboda haka kai ma abinda ka zo da shi ne, shi ne wannan tauhidul ibada din. Don haka kaga ashe waɗannan ayoyin da muke karantawa a matsayin muqaddima suke na wannan sura din. Aka fara da Annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ne ake so a lallashi zuciyarsa da jama'ar da ke tare da shi. Sai cewa abinda suka zo da shi shi ne abinda annabawa gaba ɗaya suka zo da shi. Kuma tushen abinda ake magana ake faɗa da su a kansa shi ne tauhidul ibada. Inda mutum zai zauna a garinsu yana karantar da yadda za a yi tsarki ko yadda za a yi sallah ko azumi, ba wanda zai rigima da shi. Yanzu hatta mu ɗin da ake ta ja'inja da mu ake ganin wasu ƴanta da zaune tsaye ne. Ba komai yasa ake ganin haka ba, saboda mun ce a kadaita Allah da bauta. Ka a bauta ma wani kowa sai Allah. Dukkan wani haƙƙi wanda yake na Allah ne da aka ɗauka aka ba mu wani, to a karɓo a maida Allah kayanta. Duk wata siffar da take ta Allah ce aka ƙaƙa ba mu wani, to a cire masa a barwa Allah siffar. Ai nan wannan ne ake rikici da mu. Amma yau da a ce da muka bayyana kawai abinda muke karantawa irin abinda aka saba karantarwa ne ahalari da risala da iziya, akwai wanda zai rigima da mu? Wallahi ko ba daidai muke fassara ba, ba wanda zai damu. Amma da muka ce la Allah ta'budu illallah, to nan ne kuma aka shiga rikici. To haka annabawa duka kissa su take. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ba farau bane cikin annabawa bai zo da wani abu sabo ba. Don haka wannan shimfiɗa ce da akan abinda ita wannan sura din gaba ɗaya za ta karantar na tarihin annabawa. Dukkaninsu abinda duka ji ya faru a tarihinsu a dalilin wannan kalma ne Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Akan wannan ne ake rigimar da su. Allah maɗaukakin sarki ya ce innani lakum minhu nadhirun wa bashir, ka gaya musu cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma lalle ni gare ku mai gargaɗi ne kuma mai bushara. Ina yi muku gargaɗi akan cewa ku ji tsoron Allah a abinda kuke yi dinnan, in kuka mutu a kansa Allah maɗaukakin sarki zai ƙona. Sannan kuma ina yi muku bushara da cewa in kun mutu a kan hanya ta ƙwarai, to Ubangiji maɗaukakin sarki zai sakanka muku da aljanna. Wannan shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Shi yasa a farkon karo ma lokacin da ya zo Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin, ai kaga sai ya je ya hau kan dutsen Jabal Abi Qubays, ya hau kan dutse ya kirawo Qurayshawa gaba daya, ya kirawo taron Qurayshawa gaba daya, al aqrabu fal aqrab, bani Abdul Manaf, bani Abdul Muttalib, ya kirawo danginsa na kusa gwaggwansa Safiya da ƴarsa Fatima da baffansa Al Abbas, biya musu shela ya ce su fanshi kansu a gurin Allah, ba zai wadatar da su komai a gurin Allah ba. Ya ce ya Fatima ta bintu Muhammad salini min mali ma shi'ti fa wallahi la ughni anki min Allah shay'a. Ya Fatima, ya ta ta ciki na abinda kika ga ina da shi na dukiya ki roƙe ni in baki, amma a gurin Allah ba zan wadatar miki da komai ba, ana sai kin yi imani. Haka nan ya kirawo Qurayshawa gaba daya, ce ya ma'ashara Quraysh ara'aytum law akhbartukum anna khaylan tusabbihukum alastum musaddiqiyya. Ya Qurayshawa, da zan ba ku labarin cewa akwai mahara waɗanda za su zo muku su kawo muku samame da asubahin fari, ki ba za ku gaskata ba? Suka ce dan me ba za mu gaskata ka ba, ma jarrabna alayka kadiban qat, tunda muke da kai shekarar ka yau 40 a cikin mu ba mu taba gwada ka da ƙarya ba, baka taba yi mana ƙarya ba. Sai ya ce fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabi shadid, to ni ina muku gargadin akwai azaba mai tsanani tana nan gaba gare ku in ba ku yi imani. To kaga da farko sun ce ba wanda ya kai shi gaskiya, tunda yake ba su taba ganin shi yayi ƙarya ba. Amma sai Abu Lahab ya ce yanzu dan wannan ka tara mu, tabbalaka ya Muhammad ali hadha jama'atana ali hadha da'awtana, tir yanzu dan wannan kawai ka tara mu. Allah ya saukar da ayar surar da take tsine masa har tashin alkiyama, tabbata da Abu Lahab wata ake karantawa ana tsine Abu Lahab saboda wannan sunan magana da yayi wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu mai bishara ne daga Allah, minhu ay min Allah ay min ladun hakimin khabir, ya zo musu daga Allah mai bushara ne sannan kuma mai gargadi ne sannan yace yace wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi sannan kuma ku nemi gafara ta ubangijin ku sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasana zai ji yadda ku dadi dadi mai kyau ila ajalin musamma har zuwa wani ajali abin ambato wa yu'ti kulli fadlin fadla sannan kowane mai falala ubangiji ya bashi ladan falalarsa kowane mai aikin kware ubangiji ya bashi ladan aikinsa wa in tawallaw in kuka juya baya fa inni akafu alaikum azaba yawmin kabir ina jiye muku tsoron azabar wani yini mai girma ila Allahi marji'ukum makomar ku gaba ɗaya zuwa ga Allah take wa huwa ala kulli shay'in qadir shine iko ne a bisa dukkan komai ka duba wannan tausasa harshe da jan hankali da kwadaitarwa tare da tsoratarwa wani lokaci da kwadaitarwa wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi Allah ya ambaci gafara sannan tuba wasu suka ce saboda annal istighfar wasilatun ila tauba saboda istighfari wasila ce zuwa ga tuba wanda yake da istighfari ubangiji zai taimaka zai gore masa ya tuba zuwa ga Allah wasu kuma suka ce li annal istighfar huwa al-gharad al-matlub لأن التوبة هي الغرض المطلوب والاستغفار وسيلة إليه تبود التوبة إتكي شين أبدا إتكيسو استغفاري وسيلة تزوى بالتوبة وسكما سكتي أي غافر إتكيسو توبة أبدا إتكيسو كتوبة دوني أبنجدي يغافر كامك ياتي مك يلل بمك ليه ببكنك تبود هكا أكفال قبلا تنة غافر سنة أكفال أكزود مقال التوبة وسكتي أي قواني يقوش قواني استغفاري يقوش توبة توبة يقوش استغفاري to amma duk sanda aka raba su to kowanne matsayin sa daban istighfari ka nemi ubangiji ya gafarta maka laifukanka wadanda ma baka san kai ba shi ake nufin istighfar ubangiji ya rufe maka laifukanka ranar gobe kiyama kai ya kama ka da su tasirin istighfari shine ranar gobe kiyama zaka zo gaban ubangiji ya zo ya kirawo ka ya kusanto da kai daga kai sai shi babu turjuman tsakaninka da shi yace ya bawana ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba kai kuma duk kana ikirari kana tabbatarwa da cewa ni ne ya Allah ni ne lokaci kaza ba kai kaza ba ni ne lokaci kaza ba kai kaza ba ni ne har sai bawa ya sakankance kawai wuta zai je ba ko ba taya ya riga ya fidda rai shi da aljanna kuma sun yi bankwana sai ubangiji yace na gafarta maka kamar yadda na sa maka a duniya a yau na gafarta maka wannan shine tasirin istighfari tuba ka san laifin da kake yi ubangiji na tuba na daina ba zan kara ba wannan shi ake kira tuba saboda haka istighfari kowa ana san shi ko ka san kai laifi ko baka san kai ba ana buƙatar ka da istighfari wannan ayar tana nuna mana kenan istighfari da tuba daga zunubi wani sababi ne wani dalili ne da yake sanyawa Allah madaukakin sarki ya jiyar da mutum dadi ne a wannan duniya yayin rayuwa mai kyau idan har yana tuba ga Allah yana istighfari yana kokarin kaucewa zunubai domin an sanya istighfari da tuba an rattaba su tartibal jazai ala shartihi aka ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum wannan shine jaza'u ubangiji ya ce in kuka yi wannan to ga sakamako ku nemi gafarar ubangijinku zai jiyar da ku dadi mai kyau a wannan rayuwar ta duniya almata'ul hasan ya kunshi sa'atul rizqi yalwar arziki ya kunshi ragadul aish wato holewa ta rayuwa jin dadin rayuwa ya kunshi al'afiyatu fid dunya wato jin dadi da samun lafiya a nan duniya duk almata'ul hasan ya kunshi wannan al'ajalul musamma da ubangiji ya faɗa ana ila ajalin musamma ana nufin mutuwa wato ubangijin ku zai ji yadda ku dadi har zuwa lokacin mutuwar ku ayoyi da dama sun nuna haka a cikin wannan sura annabi Hud alaihi salam yana cewa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya ku mutane na ku yi neman gafarar ubangiji kuma ku tuba zuwa gare shi zai saukar muku da ruwa daga sama mamaku kamar da bakin ƙwarya sannan zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi ƙarfi na jiki ƙarfi na wadata ƙarfi na mulki ƙarfi na komai ma ubangiji zai ƙara muku wa yazidkum quwwatan aka kawo ta nakira dan ta kunshi kowane irin ƙarfi da dan adam yake bukata sai ubangiji ya baku ila quwwatikum zuwa ga ƙarfin da kuke ji kula da shi ubangiji ya halicce ku da shi sannan zamu ga a cikin suratul nuh annabi nuhu da yake gaya wa mutanansa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa badala shine ko wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wato annabi nuhu yana gaya wa mutanansa ku nemi gafarar ubangijinku yursilis samaa alaikum midrara zai saukar muku da sama da ruwa a sama mamaku wa yumdidukum bi amwalin ya kare ku da dukiyoyi wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya baku dukiya ya baku ya'ya ya sanya muku ainihin gonaki masu albarkar alfanun noma ya sanya muku koramu ko ina a dalilin neman gafara da ubangiji da zaku yi zamu ga Allah madaukakin sarki na cewa law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun da a ce mutanen alkaryatu za su yi imani za su ji tsoron Allah to da sai mu bude musu albarkatai daga sama da ƙasa wato sai su ci ta sama sai su ci ta ƙasa kamar yadda Allah ya ce walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da za su tsayar da taura za su tsayar da injila za su tsayar da abinda Allah ya saukar musu daga ubangijinsu za su yi aiki da abinda Allah ya saukar musu da sun ci ta sama ta ƙasa wato idan mutum yana neman wadata to ya sa ta dawar ubangiji a zuciyarsa ubangiji zai bashi wadata kuma dukkan wani rinzi ubangiji zai fitar da shi daga ciki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda duk zai ji tsoron Allah zai sanya masa mafita kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani to haka sha'anin ubangiji yake ashe ka ga masu cewa ai harkar riba din nan dole sai an shige ta sai an shiga harkar riba din nan saboda harkar riba din nan in ba muka bari arna za su mamaye komai duk dukiyarmu za ta koma hannunsu wannan ba su san Allah ba tabbas ne irin wannan magana bai san Allah ba ubangiji bai sanya neman arziki ta hanyar sabansa ba ta hanyar takawa ake samun arziki sauran al'ummomi na musulmi da suka yi ƙarfi a baya saban Allah suka yi tare da cewa dukiya yahudawa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da dabarun tara dukiya amma dabaru ba masu kyau ba wa inna min ahli kitab man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk fa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun wa in ka bashi dukiya mai yawa saboda mu'mini ne sai ya dawo maka da ita wani ko in ka bashi dinari daya to fa ba zai baka ba sai ka zama kullun kana kai kawo kofar gidansa illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الامين سبيل سوره سوء اكيد سوء دان سن شي كودين مسلمي واي سن شي بانزا wannan kaga aqida ce ta yahudi sun da jimawa yaya zai ya ci dukiyar amwalin nas ba haka Allah ya ce wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibat uhillat lahum wa bi saddihim an sabila llahi katira saboda zalincin su ubangiji ma ya haramta musu kayan dadi da ya halatta musu ada ubangiji ya sifanta su da karbar riba wa akhdhihim riba wa qannuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil baqi haka sifar su take tun da man can ba wai yanzu suka samu wannan sifar ba hadda zaka ce in aka bari za su kanka da komai amma Allah ya bawa musulmi daukaka saboda sun rike alƙur'ani sun rike Allah sun rike gaskiya sau haka mutumin da zai ce a'a to bara shi ya shiga saboda in an bari arna za su kankane komai wannan bai san Allah ba da ya san cewa taqwa da imani suke sa a samu albarkatun sama da ƙasa kamar yadda ya faɗa la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard ba zai faɗi wannan magana ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hadisi sahih tabbataccen hadisi wanda yazo ta hanyoyi da daban-daban hadisin Jabir hadisi Anas hadisi Ibn Mas'ud hadisi Hudzaifa ibn al-Yaman النبي صلى الله عليه وسلم إن شاءنا روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأثملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء رزق الله أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا يدار بمعصيته من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي ملائكة جبريل يايم وهي شي وباب وتريد ذات مستيتا ولي أرزك انت ككف ba za ka mutu ba sai ka cinye arzikin da Allah ya yanka maka ba zai shiga hannun wani ba ko ya shiga kai ya fito ya dawo gurinka annabi yace hatta tastawfi rizqaha yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah fa ajbilu fi talab ku kyautata hanyar neman abincinku ku sani anna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati Allah abinda yake gurin ubangiji ba a samu shi ta hanyar sabon Allah kada ku ce ta hanyar sabon Allah za ku samu abinda yake arziki ne na ubangiji don haka abin takeici ne kaji har wani ma da sunan ilimi zai faɗi wannan magana da sunan ilimi ya ce to ai dole ne duniya ce ta zo da haka dole ne sai an yi kaza sai an yi kaza kaga kenan babu ranar gyarawa tun da gaba ɗaya an angiza mutane su je su shiga babu ranar da za a gyara Allah madaukakin sarki ya ce wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla dukkan wani mai kyakkyawan aiki ubangiji ya bashi ladan kyakkyawan aikin sa a nan duniya da lahira ya ga ladan aikin sa a nan duniya ta hanyar yayin rayuwa mai kyau rayuwa mai tsafta sannan kuma a lahira ya samu sakamakon wannan yace wa in tawallau idan kuma kun juya baya kun yarda da abin da nake gaya muku din nan gashi ubangiji gashi da'awa ce wacce aka sirka ta da kwadaitarwa da tsoratarwa ce in kun juya baya fa inni akhafu alaykum azab yawmin kabir ina jiye muku tsoron azabar wani yini wanda yake mai girma to yinin nan mai girma wasu malamai suka ce ana nufin Badar ina jiye muku tsoron ranar da Allah madaukakin sarki zai kawo ƙarshen wanda a ranar Badar ne sanadinu Quraysh manyan Quraishawa jumajuman su suka kai ƙasa suka da kibirji a ranar Badar su Abu Lahab su Umayyah ibn Khalaf duk aka kashe su wasu malamai suka ce azaba yawmin kabir shine ranar gobe kiyama ita ce yawmin kabir ce domin Allah madaukakin sarki a gaba ya ce ilallahi marji'ukum makomarku zuwa ga Allah take zuwa ga Allah ranar gobe kiyama za a mayar da ku kuma zai muku hisabi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai ubangiji shi yake da kudura mutlaka shi yake da iko sakakke wanda ba shi da kaidi ba shi da boda ikon ubangiji a faɗaɗe yake a take yake a buɗe yake babu abin da yake gagara ubangiji saboda haka wanda suka kyautata cikin masoyansa yana da ikon ya kyautata musu wanda kuma suka munana cikin maƙiyansa yana da ikon ya yi ramuwar gayya a kansu yana da ikon kuma ya dawo da hadisu bayan mutuwarsu ya yi musu hisabi a ranar gobe kiyama kun ga da farko an zo da targibi ta hanyar kwadaitarwa wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana to idan targibin bai yi amfani ba to ga kuma tarhibi ne ga razanarwa nan da tsoratarwa in wannan bai amfanar ba wannan zai amfanar to za mu ji insha Allah a karatunmu na gobe yadda mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama suka kanci wannan da'awa da irin wannan abin da ubangiji yake gaya musu a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ga mu zaudakatar